ta wannan shekara ta hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 438 wadda ta yi daidai da ranar 17 ga watan 6 shekara ta 2017 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 34 a cikin suratul Isra, a cikin karatun tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata na Ramadan mai albarka, a wannan masallaci shi ma da muke fatan masa albarka, masallacin Al-Furqan a wannan gari namu na Kano, da muke roƙon Allah ya ƙara ma wannan gari namu kariya da tsari da albarka. A tambayoyin da aka rubuto, na farko, shin malam ana yin sallar nafila bayan sallar la'asar? Sallar nafila dangane da lokacin da ake yin ta ta kasu kashi biyu. Akwai sallar nafila wadda take ba ta da sababi, wato wadda ake ce mata annafi, wato salat, wato annaflul mutlaq, nafila wadda take ba ta da wani kaidi, wadda mutum yake yi dan ibada, ko bayan sallar, ko yayi ta bayan sallar farilla, ko kuma yayi ta dan kawai ibada, cewa wato yayi bautar Allah da yin nafilfili. To ita wannan, irin wannan nafila wadda ake ce ma wato annaflul mutlaq, ita ba a yin ta bayan sallar la'asar bittifaqil ulama, dukkan malamai sun hadu akan wannan. Kashi biyu na nafila ita ce wadda ake ce mata zawatul asbab, nafila wadda take mai sababi. Sababi ba wai sababi na fada na Bahaushe ba, sababi wato wadda take da dalili, nafila wadda take ake yin ta saboda dalili, kamar tahiyatul masjid, nafilar da ake yin an shiga masallaci, kamar rak'ata at-tawaf, nafilar da ake bayan an yi dawaci, kamar wato nafilatul wudu, kamar idan mutum yayi alwala yayi sallah raka'a biyu, irin wadda Bilal yake, wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa ikrari akan ta, kaga wannan ma nafila ce da zawatul asbab, cewa idan dai kai alwala to kai sallar nafila. Bilal ya kasance yana yin haka, to duk waɗannan zawatul asbab ne, ana ce musu zawatul asbab. Kamar mutum wata bukata ta taso masa, yana bukatar yayi istikhara, to ita ma wannan zatu sabab ce, sallar istikhara, nafilar da mutum yayi dan yayi istikhara nafila ce ta sababi. To ita wannan nafila malamai sun kasu kashi biyu, waɗansu sun ce ba a yi saboda umumin hanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la salata ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams wa la salata ba'da as-subh hatta taqlu ash-shams, ba a yin sallah bayan sallar la'asr har sai rana ta fadi, ba a yin sallah bayan sallar asbah har sai rana ta fito. To sai suka dauki umum dukkan wata nafila ba a yin ta, sawa'un mai sababi ko marar sababi. Wannan shine mazhabar Malik rahmatullahi alayhi. A mazhaba ta biyu ita ce cewar idan nafila tana da sababi za a iya yin ta bayan sallar la'asar da kowane lokaci wanda yake na hani. Dalili kuwa shine cewar hanin da yazo ya hana ne dan kar a mayar da lokacin ibadar yin sallah wanda zai sanya mutum yayi kama da mushrikai, saboda mushrikai suna bautar Allah, masu bautar rana suna bautar Allah a lokacin da rana take faduwa suke mata sujada, domin to dan kada mutum yayi tarayya da su a cikin ibadar su sai aka hana yin nafila a waɗannan lokacin. To saboda haka sai suka ce wannan illa ce qasira, illa ce takaitatta, wadda idan mutum yayi nafila da niyyar yin wani, wato saboda saduwarsa, saboda haduwarsa da wani sababi wanda Allah ya ce, wanda Allah da manzonsa suka shar'anta cewar ayi sallah in wannan sababin ya zo, babu laifi zai iya yin nafila. Wannan shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i, mashhurin mazhabar Imam Ahmad kenan, duk da yake ɗaya riwayar ta yi muwafaka da mazhabar Malik. Saboda haka suka ce bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba, idan mutum wani sababi ya sanya shi zai yi nafila zai iya yi, kuma wannan suka cire shi daga cikin umumin hanin da ya zo a cikin wancan hadisi na Abu Sa'idin al-Khudri. Wannan tana daga cikin mas'aloli waɗanda suke a tarjihi a cikinsu yana da wahala, saboda idan nassi guda biyu ya zo kowannensa mai gamewa ne, to wanne za ka ƙaddamar? Shi Imam Malik ya ƙaddamar da janibin hani, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda na hana ku bashi, abinda na hore ku zo da shi ku aikata shi daidai gwargwado. To amma saboda duba da dalilai da suka zo cewar wannan hanin an yi masa istifna'at, an yi masa togaciya a suwar da dama, da haka ya nuna kan cewar umumin nasa wannan babu laifi wani tafsiri ya sake shiga cikin sa sake kiban shi domin alal misali hadisin ibn abbas ya toga ce wannan hadisin hadisin ibn abbas cewa ya bani abd manaf la tamna'u ahadan tafa bihadha albayt an yusalli ayyata sa'atin sha'a min laylin aw nahar ya ku banu abd manaf kada ku hana wani da yayi tsawafi ga wannan dakin yayi sallah kowace sa'a ce ta dare ko ta rana kaga an fitar da sallar tsawafi daga hanin da aka yi na ayi sallar nafila bayan sallar asr da bayan sallar asuba to dukkan wani nafsi da tafsisi ya shiga masa aka tsare shi wato aka fitar da wadansu suwar to duk wata sura mai kama da wannan surar da aka fitar sai a fitar da ita saboda haka daga wannan ya zuba wannan yana daya daga cikin abin da suka dauka asali na cewar zawatul asbab sallolin nafila na sababi ana iya yin su a bayan sallar asr wannan shine tafsili akan wannan amma in ba haka ba haka dalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama sallar nafilar da yake yi bayan sallar azhar yayi ta bayan sallar asr kamar yadda ya zo a hadisin aisha wata ran yayi baki sai ya shagalta da su saboda haka nafilar da yake bayan sallar azhar bai yi ta ba sai yayi ta bayan sallar asr da aka tambaye shi yace ya rasulullah kana hana mu sallah na bayan sallar asr amma kuma gashi mun ga kai yace sallar da nake bayan sallar azhar ce baki suka shagaltar da ni ban yi ta ba su ne nake yin shi ne to saboda haka kun ga wannan ma ya nuna kan cewar in sallah tana da dalilin yin ta za a iya yi bayan sallar asr wanda yake wannan shine mafi rinjaye a cikin wannan sabani na malamai waɗansu daga cikin malamai saboda sabanin yayi karfi da dalilan sun yi girma kowanne dalilin sa yana da karfi har sai yace ma in karka shiga masallaci a lokacin bayan sallar asr ka zauna a waje saboda in ka shiga masallaci bayan sallar asr ce ba a nafila kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka shiga masallaci karka zauna sai kai nafila yace to ya mutun zai yi can an ce kai can an ce karka yace baki alaikum karka shiga masallaci lokacin imamu shaukani kenan a cikin nailul awsar don lokaci idan malami ya buga ya buga ya rasa tarjihi sai kaga ya zo da wata magana wato mai ban mamaki to duk ba wani abu ne kokarin bin Allah ne kokarin bin wato hujjar da Allah ya da manzon sa suka zo da su ne na'am to sannan wannan yace malam Allah ya kara maka lafiya da imani amin yace idan mutun ya mutu ana masa kuka an ce ana masa azaba alhalin kuma ba shi yayi kukan ba gashi kuma wannan ayar ta ce wala taziru waziratun wizra ukhra a tashi lafiya amin wannan gaskiya ne maganar ka gaskiya ce yaya za a yi ba shi yayi kuka ba kuma a yi masa azaba hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mayyit yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi wanda ya mutu ane masa azaba sanadiyar kukan iyalansa akan sa to kuma gashi nan Allah ya ce wani rai mai laifi ba zai dauki laifin wani rai ba to ya ake ba shine yayi kuka ba ga mai kuka amma kuma a bashi zulubi wannan ba nuna wato me ya za a hada ba wai yana cewa ko akwai tukka da warwara a maganar Allah da manzon sa bane sallallahu alaihi wasallam ne ma yake ya fahimta saboda haka anan abu biyu ne kamar yadda Sheikh Al-Amin Al-Shantiti a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan ya kawo wannan surar a gargashin tafsirin wannan ayar yace wannan malamai sun dauki hadisin da yace ana yi wa mutum azaba da kukan iyalansa a kansa sun dauke shi akan surar mutum biyu na farko wanda ya wasiya a yi masa haka domin yana daga cikin al'adar Larabawa suna ganin idan mutum ya mutu ba a yi masa kuka ba to kamar ba shi da kima kamar wannan wato ba shi da martaba ba shi da daraja a cikin al'umma dan haka mutum har wasiya yake cewa ai masa kuka kamar yanda wani yake cewa idan mittu fadubni bima ana ahluhu wa shuqi alayya aljayba yabnata ma'badi idan na mutu yake cewa wai idan ya mutu wato ki a mutuwa kowa zai zo ta ba wai sai a fahimci kowa muna nan tafe Allah ya sa mu cika da imani yace idan ya mutu ki mun kuka kina fadan sifofi na da abinda na cancance shi wato shine yake ce kyauta ta kare tausayin talakawa ya tafi irin wannan sifofin wato ki fada wa shuqi alayya aljayba ki ya ga wuyan rigarki yabnata ma'abadi ya ke matata yar ma'abadu wasiya ka ga yi mata ko to wanda diye wannan shine za a yi masa azaba da kukan iyalansa to kaga nan laifin shi ya dauka babu zancen wala taziru wajiratun wizra ukhra sura ta biyu wanda ya san al'adar iyalin sa ne al'adar garin ne ko kuma al'adar jama'ar ne cewa idan mutum ya mutu sai an masa kuka kuma sai bai yi musu wa'azi ba bai sanar da su ba bai gargade su ba har suka yi kuma ya san idan bai haka ba za su saboda haka kaga wannan tafriti ne yayi sake yayi sake ku laifi ne saboda haka babu zancen ka kawo wala taziru waziratun wizra ukhra akan wannan hali saboda haka ba ako wannan shine abinda ake ce ma jam al jam'u bainal adilla alaikum assalam idan ya bar wasi ne aya kace idan ya bar wasiyar kar'ai sai akai to nan ba shi da laifi shine aka ce ane masa azaba din ne da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mayyit a usulul fiqh ana ce ma wannan lafazi al mayyit ana ce masa lab'am mai gamewa dukkan wani mamaci to amma wannan hadisi wannan sura sai ta nuna abinda ake ce ma amun urida bihil khas ba kowanne mamaci bane ana nufin mamacin da yayi wasiya ai masa kukan shine ake masa azaba saboda haka wanda bai yi wasiya ba shi kaga baya yana cinta a cikin wala taziru waziratun wizra ukhra ai an ambace wannan a cikin hudu ba cewa kada a tozar tafarilla saboda sallar nafila mutum ya je yayi sallar tahajjud sannan yayi bacci ya ki yin sallar asuba yayi sallar tahajjud amma bai sallar asuba ba to kaga wannan garin neman gira an rasa ido shine garin neman gira an rasa ido garin yin ado da nafila ka rasa farilla yanzu ka tsaya kana gyaran gidanka ka tsaya kana gyara gira dan gira ke kyau ka rasa gani waye zai wannan idan ya tafi akan gyaran gira akwai hikima a cikin maganganun Hausawa na'am sannan wannan tambayar yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya menene hukuncin wacce tana itikafi haila ta zo mata idan mace tana itikafi haila ta zo mata sai a duba a gani ni ya wani irin ta kayyade kwanakin itikafi ko ko ta sanya sharadi idan ta kayyade kwanakin itikafi alal misali tace za ta yi itikafin goman karshe bayan ta yi kwana 3 4 5 sai jini ya zo mata to in jini ya zo mata dole ta tafita daga masallaci domin baya halatta ga mai haila ta zauna a cikin masallaci saboda haka sai ta fita ta yi kwana 5 sauran kwana 5 idan tsarkinta ya dawo mata to sai ta zo ta sake wannan itikafin ta cika kwana 5 saboda ta nizumta ma kanta yin wannan a bisa sahihin magana kamar yadda yake a matabar Malik cewa abin nan wannafla laysa bishuru'i yajibu fi ghairi ma nazzamahu muqarribu ita nafila ba ta wajaba in mutum ya fara sai a cikin waɗanda masu malamai suka ambata a wa'annan masail din wanda idan mutum ya fara su duk da yake ba dole bane dole ya cika su daga ciki har da itikaf salatuna wa saumuna wa hajjuna wa umratun lana kaza itikafuna to kaga itikafi yana ciki wannan a matabar Malik yake amma sauran sauran malamai ba su wajabta mata ta cika itikafin ta ba in ku ta shiga ne kawai ta ce za ta yi itikafi daidai gwargwado ba ta kayyade da waɗansu kwanaki ba idan jini ya zo mata kawai sai ta fita shikenan ta gama itikafin ta ko kuma in ta yi sharadi a wajen wanda sharadi yake amfana Malik baya ganin ishtirati wajen itikafi amma daga cikin malamai akwai wanda yake kiyasin ishtirati a wajen itikafi da ishtirati a wajen yin hajji ko umra ma'anar ishtirati shine ya sanya ma kansa sharadi kun san a hajji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mabuba'a hujji washtariti ki hajji ki kafa sharadi tana so ta yi hajji ba ta da lafiya yace mata ki yi hajji amma ki kafa sharadi ki ce idan wani abu na rashin lafiya ya tsare ni ba zan iya ci gaba da ibadar aikin hajji ba to a nan wajen zan sauke wannan ihrami na to in ta sauke ihramin ba sai ta rama wannan hajji ba, ba sai ta rama wannan umrar ba. To sai suka ce idan mace suka yi kiyasi akan wannan game haila in ta shiga itikafi, ta ce idan larura ta zo min zan fita daga itikafi, to wannan ya zamanto shine a wato ba sai na cika ba, ba sai na rama ba. To in ta yi wannan kafa sharadin yayin da ta yi niyya, to wannan sharadin zai amfane ta a wajen wata ta'ifa na malamai. Amma al'aula gare ta idan ta yi, musamman in ta lizimta ma kanta itikafin waɗansu kwanaki, wani uzuri ya sa ba ta cika su ba, bayan Ramadan ta sake, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga itikaf sai ya fito ya ga matansa suna wato suna gasa wajen itikafin, yaga kowa ta kafa haima, ya san cewar abun na gasa ne, sai ya ce al birra aradna bihadha, wai nagarta ce nan ake nufi da yin wannan, yace to na ma daina itikafin, sai ya fasa. Saboda haka kowa duk sai ta koma ita ma bata yi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi, kowa ma sai ta watsa, to sai cikin Shawwal sai ya zo ya itikafin kwana 10 sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan wani uzuri ya zo mutum bai itikafi ba, ya rama shi, wannan shine aula. Na'am, wajen kuka. Na'am, akwai kuka da aka amince. To ahsan malam Sa'id, kaga tsohon dalibi kenan. Tafsil, komai akwai tafsil. Wato kuka da ake maganar an hana anewa mutum a ukuba akan yin sa shine kuka na kururuwa da kiran maganganu waɗanda su basu dace ba. Mutum yayi kuka yana cewa na mutu na lalace, ko kuma mai kula da ni ya tafi, mai kula da marayu ya tafi, tausayin iyali ya tafi, kyauta ta ƙare, irin waɗannan sifofi, to wannan shine aka haramta. Amma kuka na tausayi wanda mutum zai yi hawaye saboda tausayi da juyayin zafin rashi, wannan babu laifi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ɗansa Ibrahim ya rasu, an ganshi yana hawaye, yace al'ainu tabki wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna, idanu yana hawaye, zuciya tana bacin rai akan rashi, amma ba abinda zamu fada sai abinda ubangijinmu yake yarda da shi. Saboda haka abun kula a wajen kuka abinda yake fitowa daga baki, mutum ya tsara bakinsa kada wani abu ya fito. Amma dan hawaye, mutum yayi hawaye da nishi da numfarfashi na zafin a rashi, wannan babu laifi, tunda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rahama ce da Allah ya sa a cikin zuciyar wanda ya so. Wannan yace ni tambaya ta mutum ne ya raba dare, yana shari'a, yana hira ake cewa, mu ba shira muke cewa ba, mu a wasan mu a kan, yana hira a majalisa, sai ya zo ya kwanta bacci, gari ya waye, lokacin sallar azhar yayi bai tashi ba, na la'asar yayi bai tashi ba, sai lokacin magariba ya tashi, yaya makomar azumin sa take? A azumi yana nan, azumi ba ruwan azumi da rashin sallah, sai dai ya aikata kaba'ir, domin mutum yayi me kaba'ir, wato me shi bacci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa fil nawmi tafriq, babu sake a cikin bacci, wanda yayi bacci yana da uzuri, illa wanda ya sabbaba. Menene wanda ya sabbaba? Ya kwana bai yi bacci ba, ya kwanta kuma ya san bisa ɗabi'arsa mai nauyin ƙeya ne, in ya kwanta ba wanda zai iya, ba za a iya tashin sa ba, ya rasa azhar da la'asar, kaga shi ya sabbaba wannan. Shi yasa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hira bayan sallar isha, dan kar ta kai ya zuwa ga mutum ya makara sallar asuba. Kuma yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya, suka kwanta suka yi rurumi a ƙarshen dare sa su huta, sai ya sanya Bilal ya yi musu kiwon alfijir, cewa idan alfijir ya keto ka tashe mu ya Bilal, wanda ya nuna kan cewar sai mutum ya yi masalla tanadi, amma idan bai mata tanadi ba, ya yi tafrid, ya yi sake, to wannan saken Allah zai kama shi akan wannan. Saboda haka shi wannan bawan Allah sai a duba a gani, idan ya yi tanadi ya samu wanda zai rinka gaya, wanda zai tashe shi, duk da ya kwana din yana hira ya aikata wannan makruhin sa daban, amma baccin da yayi in yayi tanadin wanda zai tashe shi ko ya sa alarm, kuma al'adar sa alarm tana tashin sa, ba irin wanda aka sanya alarm ko da snooze ko da menene ba, duk wannan kashewa zai snooze din ma ya cire shi kuma ya ci gaba da baccin sa. Idan ba irin idan ya san ba dabi'ar sa bane irin wannan, in ya sa alarm zai tashi, kuma ya sa alarm to babu sake a gare shi ko ya wakilta wanda zai tashe shi. To idan duk da yayi wannan, duk da haka ya zarce bai yi bacci ba, to sai a ce wannan hadisin ya hau kansa, laysa fi nawmi tafriḍ, babu sake a cikin bacci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace. Amma idan bai yi ba, zai zamanto yayi sake, sai ya tuba zuwa ga Allah, kuma mutum ya zamanto wato mai kuwa mai karfi a cikin da'ar Allah, shine yayi mada'ar Allah tanadi, kullun ya zamanto yana kiwon wato tafiyar rana da wata, yana kiwon agogo domin kiyaye farillan Allah, shine wanda aka fassara cewa تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. شيني يسني دري درانا سنا ساب آواد جونا قدو واندي يكي سو يتنا دا أبنج جنسا كو يكي نفن يغودي ما أبنج جنسا أكا شيء أجكين تفسير سوني واند سيكي كي وانت في الدري درانا واتو جويا والدري درانا domin tsayar da farillan Allah. Mutum yana duba agogo, yana duba sa'a domin ya ga yaushe ne wajibi zai zo masa, yaushe ne wata farilla ta Allah za ta zo, yana jiran ta zo mata, ta zo masa. Dan haka yayi tanadi. To haka mumini ya kamata ya zamanto. Shi yasa kun ga da yawa a garuruwan musulmi dukkan harkokin rayuwa zaka ga wato an rataya su da lokacin sallah ne. An rataya su da lokacin sallah, ba irin namu harkokin rayuwar ba. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَعَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
نعم. الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم كذا كوكوسانشي دوكير مرايا illa billati hiya ahsan, sai da hanya wacce take ita ce mafi kyau, hatta ya bulugha ashudda, har sai ya kai ganiyarsa, wato ya kai karfin sa yanda zai iya kula da dukiyarsa. Wa aufu bil ahd, kuma ku cika alkawari, innal ahda kana mas'ula, lalle shi alkawari abin tambayo ne. Wannan shine shi ma yana daga cikin manyan manyan wasiyoyi wanda Allah madaukakin sarki ya wasici da su a cikin waɗannan ayoyi, saboda larabawa a cikin jahiliya sun kasance suna halatta ma kansu dukiyar maraya. Dukiyar maraya ba komai bace, saboda ganin babu wanda zai iya kare shi, yana da rauni, ubansa ya mutu ya bashi dan kankani, ba zai iya kare dukiyarsa ba, saboda haka idan ma aka cinye masa dukiyar ba zai iya yaki ya kare kansa ba. Sai Allah madaukakin sarki ya sanya al'umar musulmi akan turbar adalci, akan turba kare haƙƙin wanda ba shi da haƙƙi, wanda ba shi da ƙarfi. Ba sai kana da ƙarfi bane za ka iya tabbatar da haƙƙi, domin wannan ba shine rayuwa, ba shine doka ba. Doka ta zo ta zamanto ta tsare mai mara karfi ta bashi karfi. Shi yasa Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da ya zamanto khalifa yace mai rauni a cikinku karfa ne har sai na kwato masa haƙƙinsa. Mai karfi a cikinku mai rauni ne har sai na kwace haƙƙin wanda ya kwace, na mayar mai haƙƙinsa. To shine doka. To wannan abinda aka sanya al'umma akai kenan. To kun ga wannan da yake a Makka ne, sai aka ce a canza wannan tunanin, cewa kada ku aka ce kada ku kusanci dukiyar maraya kaga wannan isa matuƙa ne wajen nuna kada mutun yayi wani abu na cin wannan dukiyar ta wata hanya aka ce kusantar dukiyar makar kai wato kamar yadda ita kamar yanda kake nisantar raƙumi wanda yake mai kazuwa wanda ba a kusantar sa nesa nesa ake da shi haka dukiyar maraya za ta zama illa billati hiya ahsan sai dai in za ku zo ma dukiyar ta hanya wadda take mafi kyau shine kuna saboda ku kuke lura da maraya kuna da bukata baka da abinda zaka ci kuma ga dukiyar kana kula da ita kuma kana ciyar da shi to babu laifi ka ci daidai gurgudu waman kana zaniyan falyasta'fi ka'ida kenan wanda yake mawadaci ya kame kada ya dauka ya hakura da nasa waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake fakiri ya ci ta hanya wadda take sananna to wannan shine billati hiya ahsan dukiyar maraya ko kuma in zaka zo dan ka juya dukiyar ta hanyar kasuwanci shi ma kaga aka san akwai kaidodi da dama da shari'a ta zo da su wanda dangane da mu'amala da dukiyar maraya kamar alal misali ba za ka kai da kake kula da dukiyar maraya ba za ka sayar da dukiyar sa ga kanka ba yana da gida za a sayar kace kai ne zaka saya ba za ka saya ba sai da izinin alkali sai ka je alkali ya nuna don ba zaka zamanto kai ne mai saya kai ne mai sayarwa ba ko zaka zamanto kai ne mai saya kai ne mai sayarwa dan haka dukan hancin sa zaka sai aka hana shi haka dalika idan kana da gidan haya yana bukatar gidan haya ka je ka nemo wani ya zamanto shine mai gidan haya ba ka bashi naka gidan na haya ba duk waɗannan abubuwa ne na tsare dukiyar maraya kuma wajen hatta ya bulga a shudda har sai ya kai ganiyarsa wato shine ya zamanto rashidi to wannan da ike tashri'i bai zo ba dabi'a ce ake so a dasa a cikin zukatan mutane cewa a guji cin dukiyar maraya ba da haƙƙi ba to daga baya da shari'a ta zo a rayuwar musulmi a Madina aka fitar da yadda zaka mayar ma da baraya dukiyarsa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa kuyima marayu fi musu jarabawa har sai sun kai shekarun da zasu iya aure shine sun kai balagar su fa in anastum minhum rushdan to in kun nutsu da kintsuwar hankalin su to ku ba su dukiyar su me nutsuwa za ku yi musu jarabawa wanda daga nan malamai suka dauki wato fahimtar cewar lallai mai kula da maraya ya koya masa yadda zai sarrafa dukiya ya koya masa kasuwanci ya koya masa sana'a domin ta haka ne zai iya yi masa jarabawa ya nuna masa yadda zai killata dukiya to sai ya dan bashi wani abu daga cikin dukiyarsa ya gani yaya zai yi tasarrufi in ya ga yi tasarrufi daidai to sai ya danka masa dukiyarsa baki daya wannan wajibi ne bi halatta mutum kana da dukiyar maraya a hannunka kana ganin ya tunda an ce daga ya balaga to shikenan sai ka tattara dukiyarsa ka bashi checkbook da account da wani ne abin da yake so in kai haka ka tozarta amanar Allah ya sanya sharadi to shine Allah nan wato saboda ana dasa dabi'ar ne kada ku ci dukiyarsu har sai sun kai ganiyarsu to sannan kuma Allah ya kawo umarni na biyu wa aufu bil ahad ku cika alkawari wanda alkawari iri-iri ne babban alkawari shine alkawarin da aka yi ma Allah wanda ya gabata a cikin suratul nahl da muka karanta inna allaha ya'murukum da muka karanta inda Allah madaukakin sarki inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita wa aufu bi ahdi llahi idha ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha alkawarin shiga addinin musulunci alkawari ne ga Allah ku cika shi haka zalika alkawari da yake faruwa tsakaninku da juna wajen cinikayya wajen mu'amala ku cika alkawari sannan Allah yake innal ahada lallai shi alkawari abin tambayo ne duk alkawarin da ka kulla sai Allah ya tambaye ka ka cika ko baka cika ba saboda umarnin Allah ne rabtun alkawari da Allah wato shine abin da shari'ar musulunci take banta da shi cewar za a yi maka hisabi akan alkawari rayuwar duniya ta yanzu tana himmata al'amarin alkawari saboda ana ganin sai da cika alkawari ne sannan mu'amala za ta miƙe saboda haka kafirai suna muhimmanta alkawari musamman yan Japan da abinda suka shahara da shi kenan cika alkawari saboda suna ganin da cika alkawari ne kasuwancin su zai nasara da yin gaskiya da cika alkawari ne za su samu biyan bukata su samu riba ta duniya ba dan Allah suke yi ba, dan al'amarin su na duniya ya tafi daidai, kuma sun gwada sun gani. Yanzu kamar a China ne, cin hanci da rashawa kashe wanda yake ake yi, ba dan cewar Allah baya so ko Allah ya ce ba, a'a, dan sun san cewar in suka bari to duk abin da suka gina na ci gaba da jin daɗi da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya rushe. Saboda haka dan haka suke yi. To addinin musulunci kuwa waɗannan illoli da ke ciki na rayuwar duniya suna nan a cikin abin da Allah ya ce a yi, ko a cikin abin da Allah ya ce a bari, to sannan kuma gashi na Allah. To amma Allah maɗaukakin sarki sai ya ratiya shi da haƙƙin Allah, saboda babu abin da zai sanya wa mutum ya kiyaye kyakkyawar ɗabi'a irin a ce an dangana ta zuwa ga Allah. Domin shi ne za ka ga Allah in yi umarni sai ya ce zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in kun kasance kuna da imani da Allah da ranar lahira. Wato imani ya sanya ka shi ne zai sa kai abu, ba dan kana ganin kana da maslaha ba. Domin wanda yake ganin zai abu dan maslaha, yayin da ya zamanto cewar cika alƙawarin ba zai tabbatar masa da maslaha ba, sai ya rushe shi. Yanzu ba Turawa ne suke ta tutiya akan cewar kada suna yaƙi da rashawa da cin hanci ba, amma ba za su zo ba cikin ƙasashenmu na Afirka, inda rashawa da cin hancin take ci su bayar su ci su yi. Ga su nan irin su Halliburton su wane ne, duk ba ana ta yi ba, muna gani Malabo duk ga su nan a ƙasarsu ba za su yi ba, amma nan sai su zo su. Saboda me? Saboda suna ganin akwai samu. Saboda haka a wajen mizanin yake da muhimmanci. Musulunci mizaninsa universal ne, mai kowa da kowa ne a kowane hali. To shi yasa sai Allah ma ya ƙare ayar da yace innal ahada kana mas'ula, shi alƙawari abin tambayo ne. Kun ga nan wajen akwai izhar fi maqami at-tadmir fi maqami al-idmar. Allah yace wa aufu bil ahad, ai kaga a cikin saukin magana Allah in yace wa aufu bil ahad sai yace innahu kana mas'ula, ko ku cika alƙawari. Domin shi abin tambayo ne, shi din me ai alƙawarin, shine ikhtisari, shine takaitawa. Amma sai Allah ya maimaita yace shi alƙawari abin tambayo ne, domin ya zamanto ya karfafa, sannan kuma wannan ya zamanto kamar masalli, kamar ka'ida ce ta rayuwa. Zaka iya rubutawa ta zamanto hikima, wadda ta zamanto ita ce moto ɗinka, ita ce abinda zaka rayu a kai. Innal ahada kana mas'ula, ko idan kana da idan ka je ka kafa idan kai wato lawyer ne mai rubutawa mutane contract, za a zo ana rubuta contract a cikin office ɗinka a sama ka sa innal ahada kana mas'ula. To yayin da kake rubutawa, duk wanda zaka rubuta masa zai ce innal ahada kana mas'ula. To alqur'ani kenan, yana daga cikin balagar alqur'ani. Shi yasa aka yi al-ibhar fi maqamil idmar, dan ya zamanto kamar masalli, ka'ida ce wanda yake ta rayuwa. Sannan Allah ta'ala yace wa awful kayla idha kiltum, ku cika kwanan mudun awo idan kuka yi awo yayin da kuke sayarwa, to ku masu sayarwa kenan. Domin wanda yake yin kailu shine mai sayarwa, mai kwano wanda zai auna ya baka. To ku cika mudu idan kuka yi awo. Wazinu bil qistasil mustaqim, ko wazinu bil qistasil mustaqim, qira'atan qira'al nafi ita ce qistas, ita ce qira'al jumhur. Amma qira'ar Hafs an Asim shine qistas. Asali kalma ce ta Roma, ta yaren Romawa, ma'ana wato wazinu ku yi awo da sikeli, shine al-qistas, sikeli wanda yake gwada nauyi. Mustaqim al-mustaqim wanda yake miƙaƙe, wato na adalci. Wato kada ku je ku yi wasa da sikeli ya nuna kilo ɗaya, alhali bai kai kilo ɗaya ba. Yayin da zaka sayar ma da mutum, ka riga ka canza, shine ma'anar al-qistas. Al-qistas kalma ce ta yaren Romawa wanda Larabawa suka ɗauka, shine yana nufin wato al-adl, shine adalci, abinda ake nufi da shi kenan a yarensu. To Allah ya ce ku yi awo da ma'auni, wato ma'auni wanda yake miƙaƙe na adalci, wanda ya nuna kada ku yi wasa da ma'auni. Wannan ita ce al'adar da Allah ya halakar da mutanen annabi Shu'aibu da ita, cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba. To Allah ta'ala ya ce ma al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba su wannan umarni na cika mudu da sikeli, ya ce dhalika khair, wuyin haka wato cika mudu da kuma yin awo bisa adalci, yin awo na adalci na daidai, shine mafi alkhairi, wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyau ga makoma, shine mafi kyau ga makoma, wato shine yafi alkhairi domin zai tabbatar abinda kuka ci halal din ku ne. Domin yayin da ka ci dukiyar mutum ba da haƙi ba, ranar lahira kana cikin bala'i, domin ranan nan za a ce ka biya da abinda kake ganin in aka rage maka ko da sisi ne a cikin sa ka halaka shine aikinka, da shi za ka biya. Babu zinari da azurfa wanda ka ci a nan, a can za ka je ka biya ne da abinda yake shine tsiran dan adam aiki. To dan haka aka ce shine yafi alkhairi, wato ya zamanto kun ci halal dinku, kuma shi cin halal yana da alkhairi, domin dukkan naman da ya fito daga haram to wuta ce ta dace da shi. Dukkan cin haram da mutum yayi hijabi yake sanya ma kansa na karɓa addu'o'insa, saboda haka kuma duk waɗannan hanyoyi ne na cin haram ta wajen mu'amala da mutane, kuma ba za ka yi mu'amala da mutane ba. To amma idan ka yi mu'amala da adalci da cikawa mai haƙƙi haƙƙinsa, to wannan shine yafi alkhairi a gare ka. Wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyau ga makoma, domin shi wanda yake tawaye mudu yana abinda yake kawo masa yayin da yake tawayewar dan abinda yake samu fa ba yawa. Wani fa dan abinda zai tawaye din dan yatsa kawai zai sa a ciki wai bai cika ba, yanzu dan wannan da bai fuka za ta ci ba, menene abinda ke cikin sa? Amma menene wato wata sifa ce ta sanya masa ta rowa a cikin zuci da amfanin da ganin amfanin abinda ba zai amfane shi ba, saboda haka kaga ta cuce shi ta hanyar ta sanya masa hatta abinda ba zai amfane shi ba ma wai kyashi yake ya ba ma mutane. Sannan kuma ga abinda zai kawo masa na kiyayyen mutane, mutane za su kishi, waye zai mu'amala da wannan mai tawaye mudu? Waye zai je ya sha giye? Waye zai sha mai a gidan wannan gidan man? Mita su gudu take, ba wanda zai je. An ce in kaga gidan mai ɗan haya sun yi dogon layi, to mita su tana da kyau, ba sa cuta. To shi ai wa ahsanu ta'wila din, in kuka yi adalci sai kaga ba ku ci ba an yaba muku, kowa ya zo ya mu'amala da ku. Saboda haka maimakon mutum ɗaya ko mutum biyu ya zo ka doki hancinsa, nan sai kaga wato ɗaruruwan mutane sun zo. Saboda haka kaga ƙarshe kai ne dai za ka ci riba, ka fi cin riba bisa wanda shi ya yi cutar. Yayi cuta yana ganin nan da nan zai samu cikin lokaci kankani, wa kana al-insanu ajula, mutum mai gaggawa ne, gani yake in yayi wannan yayi wato the kill of the century, ya gama yayi abun nan ya riga ya gama samu alhali, ko wannan ba shine mafi alkhairi a gare shi ba. To sannan Allah madaukakin sarki a bayan kuma haka cewar cikawa din za ta kawo ma mutum karkatar mutane a gare shi, da yardar Allah a gare shi, da shi kansa ya yadda da kansa ya san cewa abin da ya daidai ne. Ka san shi Allah ya gina zuciya akan san adalci, yayin da kai adalci kaga ka ba ma mai haƙƙi haƙƙinsa, kai kanka zaka ji lafiya lokaci, zaka samu damanina a zuciyarka. Wanda ko yake cuta ko yaushe ya ji kaya kaya sai ya dauka an gano shi, ba aminci sai ya dauka an gano shi, to wannan damaninar ba zaka samu ba sai ka bi umarnin Allah. Sannan kuma ga albarka a cikin dukiya, kaga duk wannan shine ma'anar wa ahsanu ta'wila. To sannan Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka bi abinda baka da ilimi a cikin sa, babu ilimi abinda baka da ilimi a gare shi tare da shi, wato dukkan abinda baka sani ba kada ka bi shi, kada kai abu sai kana da ilimi. Ma'anar wannan ayar hani ne akan abubuwa su ma na jahiliya da ake ba tare da ilimi ba. Muhimmi daga cikin wannan shine kora nasabar masu nasaba, da suka akan nasaba, suka akan asali, a ce a wane wane ake da wannan, wannan ba shine ba iyayensa da kakanninsa su ne suka yi kaza, da bagana wanda take ba ta da asali. Akwai waɗansu su haka suke, in ma babu sai su kirkiri sharrin su yi, ko kuma su kore nasaba ga mai nasaba, ce wane ba ɗan wane shege ne, wane ba ɗansu ba ne, ko su yi ƙazafi, su yi mace ɗaya ƙazafi, su ce wance da kuke gani a ai wanda ta haifa makwabcinta ake tuhuma da shi, ba kwa ganin kamar shi, yasa shari'a ta hana wato a kore nasaba ta hanyar kama, ba a kora nasaba ta hanyar kama. Ita nasaba ilimin kiyafa, wato akwai ilimi Larabawa suna da shi, in suka ga kama sai su hukunci da ita. Kamar wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin nana Aisha yana farin ciki har fuskarsa, wato abin ana gani a goshinsa, yana kyalli saboda murna. Yace baki ga al-mudliji ba, mujazzid al-mudliji yazo ya ga kafar Usama da kafar bahaifinsa Zaid ibn Haritha, yace inna hadhihi al-aqdam la ba'daha min ba'd, waɗannan kafafun sashin su daga sashi yake. Saboda ana tuhumar cewa Usama ba dan Zaid bane, saboda Zaid fari yake fat, amma Usama baki mai duhu, sai ake cewa ba dan sa bane. A cikin al'ummar musulmi abin yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka maganar al-mudliji, kuma su Larabawa maganar masu ilimin kafi, wato masu ilimin kiyafa, masu wannan ilimin, kamar yanzu ne a ce expert sun ce, ka san maganin dan zamanin nan kace expert sun ce, daga ka ce expert sun ce sai a girgiza kai. Saboda wato sune al-kahanatu, sune abin nan malaman borin zamanin nan wanda ake yadda da su. To a can zamanin in aka ce wato masu kiyafa al-qafi ga abin da ya faɗa, to sai a sallama. Saboda haka wannan magana ta faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai. Saboda haka wannan wato yana kawo abin da za a ɗebe hasu, amma ba a kora nasaba da shi. Yanzu mutum kamar abin DNA din nan ne, kana da mace ta haifa maka ɗa, ba za ka je ka ce DNA, ka je ka ce ai DNA ba. In DNA ya fito sai ka ce a dama na sani ba ɗana ba ne, ba a yadda ba a shari'a. In ƴar in matar ka ce ta haifa maka ɗa, in dai za ka kora ɗan sai dai ka je gaban alƙali kai li'ani. Idan kuma har ka bari lokaci ya wuce baka yi li'anin ba, in ka je ka ce za ka yi li'anin alƙali ba zai baka ba, sai a yi maka bulalar ƙazafi. Wasakitun walhamlu hamlun bayyinin yuhaddu mutlaqan wala yalta'inu, wanda ya gani yayi shiru tintini yana ganin ɗan a zuciyarsa sai faɗa yake yi, anya wannan fa ba ɗana ba ne, wannan fa. Sai lokaci ɗaya ya je gaban alƙali ya ce shi li'ani yake so, tun yaushe kake wannan zagara? Ai yaro gashi har yaje har na sa shi a makaranta, ba ka da haƙƙin li'ani, bulala za a yi maka. Sai a mata bulala 80 ta ƙazafi, ya yi mata ƙazafi. In mutum ya zauna ya yi jinkiri har sati biyu bai yi nafiyin ciki ba ko nafiyin ɗa, ba shi da haƙƙin ya ƙazafi. To duk shari'a ta yi wannan ne don ta tsare nasaba, kuma don ta yi maganin ka bi abin da baka da ilimi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, yana daga cikin wannan. Wato mutum kuma a nisanci ƙarya da shaidar zur, duk waɗannan abubuwa ne da ake gina su ba akan ilimi ba. Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, da ji da gani da kwakwalwa da tunani shine zuciya, dukkanin waɗannan waɗanda aka ambata kana anhu mas'ula, shi mutum abin tambayo ne akan su. Za a tambaye ka akan jinka, abinda ka ji, da abinda kunnanka ka je ka kasa da shi. Za a tambaye ka akan ganinka, za a tambaye ka akan zuciyarka da abinda kake tunani da shi. Shi yasa ake kiran waɗannan, shi yasa malam mai risala Ibn Abi Zaid yake cewa a'anallahu ala ri'ayati wa da'i'ihi, Allah ya taimake mu akan kiwon ajiyu, wato ajiyan Allah da ya bamu, ji da gani da kwakwalwa da ci da sha da ɗanɗano da tafiya da kamawa da farjin mutum, dukkaninsu da harshen mutum, dukkaninsu su ne ake ce ma ajiyoyin Allah, kayan ajiyar Allah da Allah ya baka. Ya baka ajiya zai tambaye ka, kamar in ka je ka bama mutum kayanka ya ajiye maka, za ka yi tafiya an ba ka ci makaranta, za ka tafi Madina ko za ka tafi India, ka bar kayanka akwati guda a wajen mutum, idan ka dawo za ka zo ka ce to ba na akwatina, sai ka bincika ka gani to ai ina littafi kaza, ina rigata, ina falmar nan din nan tawa, zabuni na, ina kaza, ni ban gani ba. Ba haka za ka yi ta bincikensa ba? To haka Allah zai mana na Allah ne. To shine wannan ya tabbatar. Saboda haka a nuna mana kan cewar muna da mas'uliya a gaban Allah, ba haka muke sasakai ba, za a yi mana bincike. To sannan Allah jalla wa ala yace wala tamshi fil ardi maraha, kada kai tafiya a cikin ƙasa kana mai alfahari. tafiya mai alfahari, wato mai farin cikin da abin da yake da shi, farin cikin har ya sa shi ya rinka ganin wato shi wato yana da wata izza. Dan haka in ya tashi tafiyar sai ya rinka dukan kasa da ƙarfi, saboda gani yake ya kai, kuma sai ya rinka ganin wato har daga kafada zai wai tsawon sa yafi nan. Shine tafiyar takama, wai shi yafi haka, sai haka yana tafiya, shine a tafiyar kwambo kenan ko, ko sai ake tafiyar kwambo ba shine a daga kafada ba, ka ƙara ma kanka tsawo fiye da wannan. To da Allah yayi wannan hanin, sai kuma Allah ya kawo hikima wanda in kana da basira kai amfani da ita, ta dan sa maka wani abu na tawalu, kai tawalu ka karkantar da kanka, yace innaka lan takhriqal ard, kai ba za ka taba keta kasa ba saboda karfi, duk bugun kasa da zaka yayin da kake takama baka kai karfin da in ka daki kasa za ta tsage ba. Walan tablughal jibala tula, ba za ka taba kai dutse a cikin tsawo ba, ba za ka taba kai dutse a cikin tsawo ba, duk daga kafadarka ba za ka kere har ka zamanto kan cewa ka kai dutse ba. An ambaci dutse a nan wajen domin dutse shine yake mai da komai wada a cikin abin da mutum ya halitta. In ka hada shi da dutse, duk ginin mutum, duk abin da mutum yayi a duniya wada ne. Ka taba ganin irin garuruwa da suke a gefen cliff, a gefen duwatsu, skyscrapers da aka yi, gini mai tsawo mai kera mutane, in ka ganshi dangame da dutse sai ka ganshi wada. Da ko nan har ce masa akai skyscraper na fihatu sahab, wato wanda suke gogayya da gajimarai dan tsawo, to ba zai kai dutse ba, ba za ka kai dutse ba. Saboda haka ina girman naka ya bani Adam, ina girman naka. Sannan dutsen nan fa shi kansa a cikin duniya, ita kanta duniyar in kace zaka kamanta ta da rana kamar dugon pin ne fa, ka san dugon pin kai katuwar haka zaka ganta. Sannan ita kanta ranar da abin da ke cikinta, solar system din gabaki daya, in kace zaka hada shi da galaxy din da ranar take ciki kamar dugo take. Sannan ita kanta galaxy din daya ce a cikin biliyoyin galaxy. To sannan duk wannan fa in kace zaka kamanta su da al'arshin Allah, kamar kawanya ce da ka jefa ta a katam fili sahara da babu komai, universe din gabaki daya fa da abin da ke cikinta, da al'arshi kamar kawanya ce, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka jefa ta fi ardin fala. To duk wannan fa karkashin al'arshin rahman suke. To sannan kuma Allah fa duk wannan halittar sa ne. Amma sai ka ga mutun ya ce wane ne Allah, ka ji ina girman mutun, ina me kake da shi, wane ne kai? To wannan fadin Allah, wannan da Allah ya ce innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, wani dan kwankwada ne aka baka da zai maka maganin girman kai, ka dauka kai ba komai bane, kai ba kowa bane. Wannan tafiyar Allah baya son ta, Allah baya son tinkaho, baya son alfahari, baya son fariya. Wata ran Abu Dujana yana tafiya lokacin yakin Uhud, yayi jarrawali, ya jawo takobin, ya zaro takobin sa, yana tafiya yana takama, yana takama mallan irin tafiyar jarumi din nan kan cewa waye isa yazo. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan tafiyar wallahi tafiya ce da Allah baya son ta, sai a wuri irin wannan, saboda maqsudin sa da wannan tafiyar kyakkyawan maqsudi ne, dan ya jefa razani a cikin zukatan abokan gaba, dan daukaka kalmar Allah ne, shi yasa Allah ya yarda da ita. Amma a wani wannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya son ta, saboda haka aka nuna ma musulmi mu rinka tafiya a hankali. Nan kun ga hani ne, amma a cikin a can karshen suratul furqan sai ya zo da sifa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna, bayin Allah arrahman sune masu tafiya a bayan kasa a sausauce, a wulakance, masu kaskanta, masu kaskantar da kai. Kuma haka a cikin wasaya Luqman da irin wannan tazo da hani, ya yace wala tamshi fil ardi maraha, yace waghdud min, ya yake cewa ya bunayya ولا تسائر حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشي ودابي تزو ولا تمشي في الأرض مرحا كمنا فيكم أكتي وقصد في مشيك واغضض من صوتك كيد واتو كيد فير كتكاتك بعد إنونا إذا با بعد نونا كفالة بوي كيميس وران الله كانت فيها كما إذكا ذات بيجيكا فهكا با ديدي وديدا ديدي وديدا دومون شي كان سوى ننتفير ونزاها قوي أي وران الله ني كانت فيها كما ذي فاتي عائشة تجي إرون وننتكي تشاكا جاء مسا عمر يافيش وران الله أما عمر in yayi duka ana jin zafi wato yana tafiya da karfinsa to abinda ba a so kada ka rinka tafiya ta masu girman kai masu nuna izza amma mu ku abin takeici nunan wanda suke shugabantar duniya ma har koya musu tafiyar izzar ake bai dace ba saboda ladabin musulunci ga kowa ne idan mutum ya zama chairman din local government in yana tafiya sai a ce kai yanzu fa chairman ba haka zaka yi tafiya ba tafiya dole ta canza ya zaka rinka tafiya kamar sauran wani kuciku ba to irin waɗannan su ne wanda za su saka a tafarkin jahiliya wannan al'adar jahiliya ce to Allah madaukakin sarki yace kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha dukkan waɗannan abubuwan da aka ambata na wasiyoyi kana sayyuhu abun hani a cikin sa wato mummunan sa inda rabbika makruha abin ki ne a wajen ubangijinka ma'ana sayyuhu mummuna daga cikin sa shine idan yace ayi kamar inda yace Allah ta'budu illa iyya kaga hani ne ko kar ku bauta ma kowa sai shi to mummunan sa shirka makruhan a wajen ubangijinka wabil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye mummunan wannan abinda yake mummuna a cikin wannan wato rashin kyautata ma iyaye inda rabbika makruha wala taqrabu zina al-misali to mummunan sa urbanir zina wato iqtirabu zina kusantar zina to shine dukkan domin wani umarni yazo wani wata wasiyar tazo da umarni dan haka umarni ya kunshi hani daga kishiyar sa wani kuma wata wasiyar kuma tazo da hani ya kunshi umarni da kishiyarsa dama haka shari'a take tafiya dukkan abin da Allah ya yi umarni da shi to ya hana kishiyarsa dukkan abin da Allah ya hana to ya yi umarni da kishiyarsa Allah ya hana zina dan haka ya yi umarni da kishiyar zina shine mutum ya tsare al'auransa ya tsare farjinsa Allah ya yi umarni da kyautata ma iyaye to Allah ya hana wato saba ma iyaye wa hakaza na'am
ذلك مما
نعم تفضل نعم
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
ذلك waɗannan wasiyoyi wato waɗancan umarce-umarce da suka zo wasiyoyin nan guda 15 ko ma sama da haka idan ka tsaya wajen lissafin waɗansu suna za a yi sabani wajen lissafin dangane da waɗansu daga cikin umarce-umarcen za a dauke su ne ga baki ɗaya umarni ɗaya ko ku za a rarrabe su kamar wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil to waɗannan wasiyoyi da Allah ya kawo mimma auha ilayka rabbuka yana daga cikin abin da ubangijinka ya maka wahayi min al-hikma na daga hikima wato abin nan yana daga cikin hikima abu ne wanda kowa yake in aka ce wani mai hikima ne sai ka ji ya ji dadi al-hakim haka zaka ji ana cewa the wise yanzu masu falsafa ba haka suke kiran kansu ba asalin meye ma'anar falsafa wisdom saboda haka mai yin falsafa ana ce mata mai hikima to wannan yana daga cikin abin da ubangijinka ya maka wahayi na hikima a cikin wannan akwai zaburarwa ga musulmi kan su yi aiki da abu cewa hikima ce Allah ya ba su kuma a ciki akwai nuna ma kafirai kan cewar Allah ya ba mu wannan al'umma ya sa ta akan addini na hikima abinda suke akai hikima ne ma'anar hikima shine ka sanya abu a daidai bigiransa wato ana buƙatar daidai abu wanda yake miƙaƙe ya dace babu inda zaka canza shi to shine hikima yanzu ka duba menene in kana so ka san misalin hikima yanzu yanda Allah ya yi mutum da idan sa inda yake akwai inda ya dacewa a sa ido irin nan to shine hikima shine hikima yanzu in aka ce idan ka a daidai kan kunne yake ina zan haga mun sai ka ce wannan ai aljani ne dodo ne to hikima kenan to duk aikin Allah haka yake duk aikin Allah idan ka duba shi yasa duk ba abinda biology yake karantarwa da physics da chemistry shine aikin Allah yana da hikima dan za a nuna maka duk abinda fa ake fa gwanintar Allah yake nunawa ba wani abu bane illa karanta gwanintar Allah amma a cire Allah a ciki komai sai a ce ba Allah nature to wannan yana daga cikin abinda Allah ya ubangijin ka yi maka wahayi na daga hikima wala taj'al ma'allahi ilahan akhar kuma kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah fatulqa fi jahannam in kai haka sai a jefa ka cikin wutar jahannama maluman kana abun zargi madhuran abun nisantarwa abun kora daga rahamar Allah wannan ana nufin wato umarni an ambace shi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alma almaqsud waninsa domin shi ba zai sanya abun bauta tare da Allah ba yana daga cikin babi iyyaki a'ani wasma'i ya jara wannan kun ga an fara da tauhidi an rufe da tauhidi shine maqsudin abinda ya nuna kan cewar tauhidi shine mabudin wato dukkan wasiya kuma shine marufin dukkan wasiya in babu tauhidi babu mutum babu tarbiya kamar yadda idan babu tauhidi duk tarbiyar da aka yi rusasshiya ce da shi ake farawa da shi ake karewa kun ga haka Allah ya yi ya fara wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya kuma ya kare da wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura kamar yadda muka ce wannan tababin iyyaki a'ani wasma'i ya jara ina son wani lokaci insha Allah inda lokaci in ga muku kissar iyyaki a'ani wasma'i ya jara dinna wato mutum ne yake ce ke nake da ke nake magana amma ke da nake nufi ki saurara wani mutum ne mutumin fazara yaje ya sauka wajen wani abokinsa abokin nasa baya nan sai kanwarsa sai makwabta sai ga kanwarsa kyakkyawar mata ce kyakkyawar gaske sai ya mata waƙa yace yabna menene me yake cewa ya ukhta khairil badwi wal habara kaifa taraina fi fata fadara yahwa asbaha yahwa hurratan mi'fara iyyaki a'ani wasma'i ya jara yace yake yar wanda yake fiyayyen yan kauye da fiyayyen yan birni yaya beta yace yaya menene ra'ayinki kan dan saurayi na kabilar fazara ya wayi gari yana mutuwar soyayya ga yarinya wadda take ya wato yar halak kuma wato mai kanshi kamar turare ce ga baki dayanta iyyaki a'ani ke nake nufi da wannan maganar ta ba wasma'i ya jara amma ke makociya da nake ga miki ki saurara amma ga wanda nake nufi to sai larabawa suka maida shi masal idan kana so kai ma mutum magana amma baka fuskance shi ba sai ka ce iyyaki a'ani wasma'i ya jara to me tace masa wannan hannunka mai sanda shine sai tace masa inni aqulu ya fata fazara inni ya kai saurayin fazara to ni kuma ina gaya maka la abtaghi zawja walad da'ara bana buƙatar miji bana buƙatar lalata wala firaqa ahli hadhi alhara ba kuma na san rabuwa da gida ba kuma na san rabuwa da wannan dangin da nake ciki tace farhal ila ahlika bistihara tattara kayanka ka koma kabilarka ta fazara nayi maka raddi da muhawara kamar yadda kai mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk